السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu ikon haduwa a wanga wuri namu mai tarin albarka wanda yake masallaci na makarantar Mufida daidai wanga lokaci na sallar magriba zuwa sallar isha'i a yau ranar juma'a wadda ta yi daidai da 7 da wata na jumada sani wa shekara ta 447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai kuma da 28 ga watan November wata na 11 kenan shekara ta 2025 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam. Insha Allah ta'ala, kamar yadda aka saba kenan, yau ma muna dauke da sabon maudu'i cikin wannan muhadara da ake gabatarwa domin tunatar da kawunan mu abubuwan da suke da alaka da addinin mu na musulunci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. Muna roƙon Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke saurara. Insha Allah ta'ala, maudu'in mu na yau shine yadda musulmi zai kasance, yadda zikirin al-ibada, afwan, ibada ta zikiri na Ubangiji, zikirin Allah ta'ala a cikin rayuwarmu ta musulmi, yaya ne kamata mu gabatar da ibada ta zikirin Allah ta'ala a cikin rayuwarmu mu musulmi. Na kirayi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala da sunan ibada saboda mi, saboda Allah da kanshi shine ya dora mana ita wannan ibada bayan ya kira ta da sunan ibada, ya dora mana wannan zikiri bayan ya kira shi da sunan ibada a cikin Al-Qur'ani mai girma. Alhali zikirin Allah tana daga cikin bautar Allah wadda take mafi sauki, wadda take mafi sauki kuma sai dai tana dauke da lada da kuma falala, wanda yake ibadan nan tana da muhimmanci kwarai. Samun lada a irin zikirin Allah yana da wahala a cikin wata ibada, domin wuri ne wanda zaka tara lada gagarumin shi a cikin dan karamin lokaci. Ashe Al-Qur'ani mai girma shine ya sanar da mu haka da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan ibada tana da fadi kwarai da gaske, don an ce zikiri ba yana nihin kawai ambato a baki kadai, a'a, akwai wasu ayyuka ma waɗanda suke da alaka da shi wannan zikiri, wanda bawa musulmi a matsayin shi na musulmi yake gabatar da su da mahaliccin shi Allah tabaraka wa ta'ala, yana gabatar da su ga mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kasance wannan zikiri da baki ne za a yi shi, ko kuma ya kasance da zuciya ne za a gabatar da shi. Akan haka yana da mahimmanci kwarai da gaske ya zamanto a cikin rayuwarmu, mu koya ma kanmu sabawa da ambaton Allah, ko a zamne muke, ko a kwance muke, ko ko a tahiya muke, ko ko wani wuri muke muna yin jira, to wallahi akwai riba kwarai da gaske, bal ina iya in ce riba 10 da 10, saboda shi zikirin nan ambato ne ko a baki ko a zuciya. kenan baya hana ka aiki kuma baya hana ka jiran wasu abubuwa da kaje neman su misali zaka samu abunka kuma a ƙarshe ladanka na zikirin Allah shi ma zai tabbata menene muhimmancin wannan zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala menene kuma ladan shi da falalar shi abu na farko mala yace amrun qur'ani musanda cewa ibada ce wadda Allah ya nema mu yi ta a cikin alqur'ani mai girma wannan kuma ya zo cikin ayoyi da yawa ba cikin aya ɗaya ba ba biyu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya nema mu yi zikirin shi kamar misali anan cikin suratul ahzab aya ta 42 Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah uzkurullaha ku ambaci Allah ku dinga ambatan Allah zikran kaseera ambato wanda yake mai yawa ku yi ta ambatan Allah da yawa ku yi ta yi wasabbihuhu bukratan wa asila haka kuma ambatan nan nashi ya kasance ku yi shi a kowane lokaci lokacin rana ko kuma lokacin dare duka kuna da dama ku yi wannan ambato na Allah tabaraka wa ta'ala wannan harko kenan cewa zikirin Allah tabaraka wa ta'ala yana da falala domin alqur'ani shi ya sanar da mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine yake umarnin mu cewa mu ambace shi ambato wanda yake mai yawa kuma dare da kuma rana na biyu cewa zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shike rayar da zukata shike sa zuciya ta rayu ta musulmi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatamta mutumin da yake zikirin Allah yake ambatan Allah da wanda yake baya ambatan Allah a rayuwar shi annabi ya kwatamta su kamar da mutum ne mai rai da kuma mutumin wanda yake baya da rai wanne ne mutum mai rai shine mutumin da yake ambatan Allah wanne ne mutumin da baya da rai shine mutumin da baya zikiri baya ambatan Allah akan shi ne ya faɗa cikin hadisin shi cewa masalul ladhi yazkuru rabbahu kwatankwacin mutumin da yake ambatan ubangijin shi wallazi la yazkuru rabbahu da mutumin da yake baya ambatan ubangiji masalul hayyi wal mayyiti misalin su kamar a ce mai rai ne da kuma wanda baya da rai wanda ya mutu kenan mi ya kawo annabi ya masala ya bada misalin cewa mutumin da baya zikiri kamar matace ne saboda muhimmancin zikiri a cikin rayuwar musulmi ambatan Allah yana da muhimmanci sosai wannan hadisi muttafaqun alaihi abu na gaba zikiri na daga cikin ribar shi banda rayar da zuciyar mummuni to kuma yana sanya nutsuwa a cikin rayuwa wallahi mai ambatan Allah yana samun nutsuwa a cikin rayuwar shi domin mi mala yace zikirin nan musan cewa shine wani sababi mai ƙarfi wanda yake sanya zuciya ta ji kamar ta huta tana da hutu sosai kenan ta hanyar zikiri muna iya mu samu hutun zuciya mu ji cewa ba mu da wata damuwa da kuma nutsuwa a cikin rayuwa kenan zikiri yana sanya haka ba dan komai ba sai dan fadar Allah tabaraka wa ta'ala shine ya fada cikin mi suratul ra'd aya ta 28 wurin da Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah tabaraka wa ta'ala anan yake ba mu labarin cewa tabbas mutanen da suka yi imani suka gaskata da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ranar lahira da annabawa da mala'ikai duka to zaka gani suna kokarin neman yardar Allah suna kokarin neman Allah yarda da su suma kenan akwai wata hanya shin wai akwai wata hanya ma wadda take da nutsuwa wanda mutun zai samu nutsuwa a cikin ta da ta wuce hanya ta ambaton Allah ta'ala babu shi ashe duk wani abu da zaka saurara na hayaniyar duniya ko kuma wasu maganganu na duniya da sauransu to wallahi fuskai kamar ka dinga ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ashe ka sanya lokutanka wanda kake unhwani da su domin sauraron wasu abubuwa na duniya ko ko wasu waƙe-waƙe ko wasu abubuwa sauya su da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala zaka ba mu labari cewa tabbas wannan hanya ita ce hanya ta nutsuwa a cikin ta ne zaka ji Allah ya sa zuciyarka ta huta ka samu waraka daga dukkanin wasu bakin ciki da wasu abubuwa da suke da alaka da cututtuka na zukata kenan kai dai ka samu lahiyar shi wannan kuma fada ce ta Allah ta'ala cikin waga sura waga aya na daga cikin muhimmancin zikiri a rayuwar bawa wanda yake yayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala hallau Allah ya fada cikin wani hadisi kudisi Allah ya fada da kanshi cewa ana inda zanni abdi bi Allah ce ni dai ina nan wurin da bawa na yake tunanin ina wajen to ina nan ma'ana ina tare da bawa har kulli ina tare da kai kai da kake matsayin bawa na wa ana ma'ahu idza zakarani kuma bawa na ya san da cewa duk lokacin da yayi tunani na to wallahi ina tare da shi ina wurin nima fa in zakarani fi nafsihi in kuma yayi tunani na a cikin ranshi duk lokacin da bawa musulmi zai tuna Allah a cikin ranshi to Allah ya ce zakartuhu fi nafsi wallahi nima kuma ina tuna shi a cikin raina daga ka tuna Allah to ka san da Allah shi ma ya tuno da kai yana tuna ka shi ma wa in zakarani fi mala'in in kuma ya tuna ni a cikin taron jama'a kawai sai tunanin Allah ya fado mai sai tuna Allah Allah ya ce zakartuhu fi mala'in khairum minhu ni kuma ina tuna shi ne a lokacin da ya tuna ni cikin taron jama'a ni kuma ina tuna shi cikin taro wanda yake ya hina shi wannan daraja na mutanen da sun hina shi daraja taro ina taron da yake ya hi taron da kake ciki daraja to a wurin ne Allah shi ko yake tuna da kai cikin manyan cikin babban wuri wannan hadisi muttafaqun alaihi ma'ana duk malamai sun yi ittifaqi a saman kanshi to wannan kadan kenan daga cikin abubuwan da zikiri yake sanyawa mun gani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya nema a cikin Qur'ani mu dinga ambaton shi muna zikirin shi kenan yin da'a ne ga biyayya Allah na biyu raya zuciya ne duk bawa musulmi mai so zuciyar shi ta zamanto kullun a raye to ya kasance yana lazumta zikirin Allah na uku nutsuwa ne duk mai yawaita zikiri a rayuwar shi ambaton Allah a rayuwa to wallahi yana samun nutsuwa da kuma kwanciyar hankali a rayuwar shi koda ko baya da kodala ka iske shi bai damu ba kuma yana da hutu a ran shi abu na gaba na daga cikin muhimmancin zikiri kamar yadda muka faɗa cewa duk mai ambaton Allah ha Allah yana tare da shi in kana tare da Allah to shi ma Allah yana tare da kai ashe ba magana a ji kunya bane a rayuwar duniya babu wannan zancen duk wani abu da aka sa gaba mai muhimmanci in dai aka cika yawaita ambaton Allah to wallahi abin nan sai ya zo ya wuce tas kuma sai ka ganshi ya sai ka karewa shi lahiya lau babu ma wani abu da za a yi wanda zai daga hankalinka babu shi a duniya gaba daya to waga ita ce gara basa wadda take jiran mu dangance da zikiri ko kuma ambaton Allah amma bayan shi kuma mataki na gaba shine nawa suke ko kuma yaya suke waɗannan zikiri da ake magana ambaton Allah nan su kala nawa ne ko ko ya suke to gashi nan mala ya ce da farko dai mu san cewa kamar yadda na faɗi da farko ambaton Allah bai tsaya ba akan misali tasbihi menene tasbihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi misali bai tsaya ba anan kawai bai tsaya ba kuma akan tahalili La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai tsaya anan kade ba. Ko kuma irin su Alhamdulillahi Rabbil Alamin da dai sauran su, to zikiri bai tsaya a wannan kade ba. Kai ya shahi duk wani abu da yake yakan sabbaba kusantar bawa da Allah Ta'ala. Duk wani abu da zai iya kusantar da kai da Allah, to ana iya kiran shi a matsayin ambato ko ko zikirin Allah Ta'ala. Ga sunan zan zana kamar haka. Na farko, waɗanne ne zikiri na harshe? Su wanne ne zikiri na harshe wanda suka tabbata a shari'a, Qur'ani da kuma aya da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Zikiri na harshe waɗanne ne? Misali nan in muka ɗauki na farko, hadisi ya zo daga Abi Huraira, Allah ya yarda da shi, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin shi, kalimatani habibatani ila rahman, yace akwai wasu kalmomi suna nan guda biyu sai dai Allah yana son su kware da gaske. Waɗannan kalmomi yana so ya dinga jin bawa yana ambatan su. Khafifatani ala lisan alhali, kalmomin nan kuma ba su da nauyi a saman halshi, shaqat in kana hodin su ba su da nauyi. Saqilatani fil mizan, Annabi yace sai dai waɗannan kalmomi idan za a dora su saman abun awo na lada, to wallahi nauyi ga irin jaya suke yi, nauyi gare su, mana ladan su babba ne kenan. Shine Annabi ya ci gaba da cewa su ne waɗannan kalmomin ga sunan kamar haka, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Annabi ya yi gaskiya, waɗannan kalmomi ne in ka gane su shakwat a baki, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Sai dai mi Annabi ya tabbatar mamu ma'aunin su nauyi gare shi, su kalmomin nauyi gare su. Wannan ɗaya kenan, mu riƙe wanga ya kasance shi ma wannan kalmomin guda biyu suna cikin zikirin mu ko kuma ambato da muke ma na Allah Ta'ala a kowane lokaci, muna tahiyya ko muna zamne ko a tsaye ko ko wurin aiki da sauransu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi, kaga dai baya da wahala. To mu rike haka. Abu na biyu wanda shi ma ya tabbata a shari'a cewa zikiri ne na Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na harko jama'a wanda na fadi dazu shi ake ce ma tasbihi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, tasbihi kenan. Wannan kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wannan shine tahalili. In ka ji ana tahalili, to wannan shine madalla kenan. Su shi ma yana daga cikin zikiri na Allah Ta'ala wanda Allah yake son su kware da gaske, yana ji a bakin bawa. Abu na uku shine mala yace akwai tahmidi, misali kamar kace alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga dai ko ba komi godiya ce kake ma Allah Ubangiji mahalicin sama da ƙasa. Menene ma'anar godiya? Allah tabaraka wa ta'ala shi ya nema mu gode mishi cikin Qur'ani. Ta yaya? Shi ya ce wa in shakartum la azidannakum, duk lokacin da bawana ya mun godiya to ni kuma ina ƙara mai ni'ima. Kenan anan gurin godiyan nan Allah shi da kanshi ya nema mu dinga gode mishi. To ashe ambatan Allah da sunan alhamdulillahi rabbil alamin godiya ce, wannan ko yana jayo Allah ya ƙara maka ni'ima kullum. Ka san shi ne mai kyauta wadda baya ganin baya gajiya, kuma mai kyauta wadda in ma yanzu ya baka hallau in ka roƙe shi ƙara maka zai, shi babu matsala wajen wannan. To wannan shi ake ce mata hamidi, tasbihi, tahalili, tahmidi, misali. Akwai lafuzza da yawa kuma banda wanga ma, akwai lafuzza wanda ana iya ayi su ba wanga shi kadai ba. To, abu na hudu, akwai abin da ake kira takbiri. Takbiri shi ko yake. Menene takbiri? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kai tayi kai. Wannan shine takbir. Takbiri na Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ma yana cikin zikiri wanda Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shari'a mu ta musulunci ta halatta da shi, cewa shi ma zikiri ne wanda ake iya ma Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na gaba wanda zamu yi magana, akwai abin da ake kira hauqala. Hauqala. Menene hauqala? La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Shi ma wannan kaga dai abu ne wanda yake sananne. Kai mafi yawa abubuwan nan mun san su kawai yi dai ne. Kamar rauni ne na dan Adam da kuma shagaltuwa da duniya da rudu na shedan, wani bi da shine yake sa sai mu gushe sai mu mace. Amma waɗanga abubuwa sanannu ne duka, an san su cewa suna daga cikin zikirin Allah da kuma ambatan Allah. To mu maida hankali, mu maida niyya saman kan yin su da kuma karanta su a kowane lokaci. Allah yana son haka. An dai ji falalar da ta gabata wajen guda nawa, cewa in muna yi to Allah yana kusanto mu, muna zama karkashin muna zama cikin soyayyar Allah da kuma karkashin kiyayewarsa a kowane lokaci. Ashe wannan kadai ya isa ya zamanto mun lazumci zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ibada ce shi ya nema mu yi, ya umarce mu yi wannan. Kada mu zamanto mun shagaltu kawai da duniya, sai wake-wake, sai abubuwa na zolaye-zolaye, ai ta yi ana ta dariya ana abubuwa, alhali kuma ga abin da in mun yi lada za mu samu, kuma biyayya ce ga Allah ta'ala. Abu na shidda, akwai wannan na biyu da nace la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan na kira shi da tahalili. To shi ana ce tahalili, kuma ana ce hailala, ko ana ce mai hailala kuma kenan. Wurin da nace hauqala, la haula wala quwwata, wasu sai kaji sun ce to hailala ake yi koko hauqala. Ma'ana hailalan nan shine la ilaha illallah wa da la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Sai kuma hauqala wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Abu na gaba na shidda, zikiri na shidda shine fadar cewa shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yi ma annabi salati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wannan shi ma ana so mutun ya yawaita shi a bakin shi, ya zamanto bakinka kullun yana kan haka, yana kan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Kaga dai ko ba komi, wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati so daya, Allah da kanshi yake ma so goma, kai da kama annabi to sai ma so goma. Wanda kuma yayi so goma, to nawa Allah zai mishi? 100. Wanda yayi 100 fa, 1000 Allah zai mishi. Ashe bakin gurgurdan abinda muka iya mu yi, to kuma bakin gurgurdan abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu da shi, zai ba mu shi a matsayin sakayya, a matsayin lada. Ashe anan akwai dan jan hankali da ya kamata a yi, cewa shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin shi a matsayin zikiri tabbas, domin ga ladan da na hodi, kuma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yayi so daya Allah zai mai so goma. In ko haka ne, to ya kamata mu gane da cewa ba ya da wani adadi ko wata iyaka da za a ce misali ku yi ma annabi salati ranar litinin so takwas, ranar kaza so 300, babu wannan iyaka. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya bakin gurgurdan iyawar da kai, to bakin gurgurdan ladan da za a baka. Ashe in aka kayyade ka kamar ma an tare ka ne, in kana iya wuce haka nan wuce ka yi ta yi kawai, ita yi bakin yadda zaka iya, kai ta yi haka kai karshen yadda zaka iya. to sai kaga ladan ka ya taru yayi yawa kenan magana a ce a kayyade ka sai kaza kawai zaka yi gaskiya wannan ba ya da wani tushe babu wani tushe akan haka duk lokacin da zamu ma annabi salati to mu dage mu ma annabi salati mai yawa kada mu yi salati dan kadan koko a takaita mu a ce kai da 10 ko da 11 ko da wani abu babu tushe kawai kai mai yawa shine abin da yake kyau abu na bakwai zikirin Allah ta'ala na bakwai cikin layin zikiri wanda muke zanawa wanda daga gare shi kuma zamu koma wani bangare saboda suna da yawa qira'atul qur'an karatun qur'an shi ma yana daga cikin zikiri din ashe duk wanda yake da kokarin karanta alqur'ani mai girma a cikin kowane lokaci ma ya karanta shi wanda yake iyawa shi ko misali a ce a wuni koda bayan dukkan sallah biyar sai ya karanta to ya karanta shi kai wanda ma baya iyawa ana so da kada a ce wuni ya zo ya wuce an yi wuni tunkur baka daga qur'ani ka karanta ba koda sura guda ce wannan gaskiya yana cikin yana matsayin shi ma wata asara ta daban domin qur'ani zikirin Allah ta'ala ne wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu muka saukar da wanga zikirin wanga qur'ani kuma mu ne zamu kiyaye shi har tashin kiyama a karkashin kiyayewar Allah qur'ani yake ba za a iya bata shi ba kuma ba za a cutar da shi har kiyama ta tsaya Allah da kanshi yake tsayar da litafin shi ashe ko tunda Allah ya ambaci qur'ani a matsayin zikiri to me ake jira shi ma zikiri ne na Allah ta'ala sai mu karanta shi kawai kenan ya zamanto a duwuni alal aqalla a cikin wuni dai an karanta alqur'ani mai girma abu na gaba zikirul qalb bayan mun karanta zikiri wanda ya shahi halshe ko dazu mun hadi cewa zikiri na halshe sune muka zano irin su tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne guda biyu wadanda suke mafi soyuwa ga Allah ta'ala Allah ya hisan su a bakin ka yi su kuma ba su da nauyi a halshe sai dai suna da tsananin nauyi a ma'aunin lada suna rinjaya sosai subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan ɗaya kenan na biyu sai tahalili la ilaha illallah wahdahu la sharika la na uku tahmidi alhamdulillahi rabbil alamin na hudu takbiri shine allahu akbar allahu akbar na biyar shine hauqala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim na shida shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzamu manzan tsira na bakwai shine karatun qur'ani ashe waɗannan zikirori guda bakwai da muka zana dukkan su bangaren halshe ne da halshe ne ake yin su amma na biyu bangare na biyu hoyan su kamar yadda na hadi da harko akwai zikiri na harshe akwai na zuciya to yanzu bayani zai zo saman kan zikiri wanda yake na zuciya ne shine mala yace wa huwa istikhdam wa huwa tafkir fi azamatillah zikiri na zuciya ya danganci zama da kuma yin tunani na nutsuwa dangance da mi girman Allah tabaraka wa ta'ala da kuma matsayin shi a wajen a cikin rayuwar ka kai musulmi ashe shi ma ibada ne wannan ma ibada ne ta Allah kuma Allah shi ya umarce mu mi haka mu zamna mu dinga tunani saman kan girman Allah ta hanyar ayoyin shi da ya shinhuda a doran ƙasa mu yi tunani kan menene girman Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tunani saman kan sunayen Allah mai girma da kuma sifofin Allah tabaraka wa ta'ala kuma da yin tunani saman kan halittun shi da ya halitta a doran ƙasa tun daga kanka Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsiruna shin wai ba ku tunawa da kawunan ku da kanku babu abun mamaki a cikin rayuwar ka ko da Allah ya ce afala tubsiruna shin ba ku ganin kawunan ku da kanku yaya kuke rayuwa babu kan al'ajabi a ciki akwai abubuwa da dama na al'ajabi a cikin rayuwar dan adam wanda in ba dan halitta bace ta Allah in kamar dan adam dan uwan shi ne ya kera shi wallahi ba za ka iske mutun yadda yake rayuwa yanzu ba zai iya haka nan ba ai mun ga abinda ma'iliman ta suka halitta na daga robo da sauransu shin anya ko sun kai matakin rayuwa dan adam ko kusa domin mi akwai nakasi gare su da dama nakasi da yawa ma kai ba ma iya kwatanta shi da dan adam duk da cewa ilimi ne kuma ci gaba ne ya kawo haka din tunda suna taimaka ma dan adam ta fanni da yawa amma sai dai dutsiyar su to ba su kai dan adam ba saboda shi dan adam karshe ne halitta ce ta Allah wanda kuma ba wanda ya isa yayi makamanciyarta akan haka mu dauki rai kawai Allah ya ce annabi yasalunaka anir ruh waɗannan masu zuwa suna maka tambaya ta izgili wa ina ran dan adam yake ba mu labari yaya rai yake na dan adam Allah ya ce mishi qul ruhu min amri rabbi ga ya musu shi dai rai da ka gani lamarina ne ni da na halice ku kuma ban ba kowa sani shi ba na bar ma kai na sani shi ashe akan haka na ba rai kade bane akwai abubuwa da dama wanda a yau ana magana cewa ai ci gaba na rayuwar dan adam ya kai wurin da ana iya cire wani sassa naka a sa maka na wani mutum mai tambaya ka ji wanda aka cire aka sa mishi anya ya zo daya da wanda nashi original ne yake rayuwa da shi wallahi kaga an samu wasu kurakurai wasu nakasi da wasu abubuwa sai sun bayyana shi dai ba zai ji kanshi ba ras kamar yadda kowa yake baya yiwa kamar yadda muke gani ne dangance da irin wasu abubuwa da muke saye na babur ko kuma abubuwa na mota idan na asalin ya lalace in ka sai aka samu mafi yawa ba za ka ji dadin babur din ba ko mota kamar yadda ka saye shi da harko to haka ne su kansu wanda ake cirewa a dasa maka din wannan da shine na mutun dan adam bai kai da shine Allah tabaraka wa ta'ala ba ashe akwai abubuwa na da dama na al'ajabi dangance da rayuwar dan adam shi kadai kan akai ko ina ma kan akai ga magana wasu abubuwa da suka shahi itatuwa ko ko duwatsu ko ko dabbobi da sauransu akwai ayoyi na Allah da dama a cikin su to shine kenan tunanin waɗannan abubuwa wastashari muraqabatihi fi kulli al-awqat da kuma Allah yana so mu zamanto masu tunanin cewa shi ho yana tare da mu a kowane lokaci kuma duk abin da muke a ko ina a kowane lokaci yana ganin mu ya san abin da muke in muka zama muna da wannan muka kai wannan matakin to tabbas mun kai ga matsayi na mi na ambaton Allah da kuma tun Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ko ina a cikin komi kuma Allah shi ya umarce mu mu yi haka to kamar mun yi biyayya a gare shi ne kuma mun amsa mishi ashe zikirin Allah bayanihin kawai addu'a a baki a'a mutun ya kebe ma kanshi irin wannan lokuta wanda zai tsaya ya tuna waɗanga abubuwan da na zana a yanzu abu na gaba bayan zikiri na zuciya to akwai kuma zikiri na gabobi zikiri na gabobi wanne ne zikiri na gabobi sune misali kamar mutun yayi aiki da gabobin jikin shi wajen da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala yaya ake aiki da jiki wajen da'a ga Allah shine ta hanyar yi mishi bauta ta hanyar sallah ko kuma mi ko ma azumi ko ta hanyar yin azumi ashe anan mala yace misali mu dauki misali kalmashi ila salati kama yadda dan adam zai arwala ya dauki hanya ta yi masallaci yayi sallah kuma ya dawo wannan da'a ce ga Allah ta'ala ta hanyar sassan jikin shi yake ma Allah wa khidmatu du'afa kai da ma hidima kai hidima ga mutanen da suke su kuma nakasi gare su a matsayin ka na mai cikakkiyar halitta to kai hidima gare su shi ma wannan yana nihin biyayya zikirin Allah ta'ala ta hanyar gabobi wal qiyam bil a'mali saliha allati turdi Allah ta'ala da kuma aikata sauran ayyukan na kwarai wanda da jikinka zaka yi su kuma amma suna yardar da Allah tabaraka wa ta'ala a gare ka ashe nan wurin dukkaninsu suna nihimi zikiri ne na Allah ta'ala ta hanyar gabobi to waɗannan su ne kamar yadda na ce za mu zano zikiri guda nawa suke to guda huɗun ga na harko na harshe na biyu na zuciya na uku na gabobi su uku ne kenan na harshe da na zuciya da kuma gabobi to bayan shi sai mu yi magana saman kan waɗansu lokuta ne ya kamata a ce bawa ya kasance yana yin ambato ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu lokuta ne shine mallaye ya ce babu wani lokaci na musamman da aka tsaida kamar yadda na faɗa tun harko cewa ko da rana ko da dare ko yana zamne ko yana tsaye ko yana tahiya ko yana wajen aiki ashe babu wani lokaci da aka ce kada kai zikirin Allah ta'ala a cikin shi kowane lokaci ana iya a ambaci Allah ta'ala kuma a yi mai zikiri a cikin waɗannan lokuta amma duk da haka mallaye ya ce amma kuma akwai wasu lokuta wanda suka hi tsada ba hana ba a kowane lokaci amma akwai lokutan da suka hi fifiko a cikin sauran lokutan waɗanne ne wannan lokuta kamar misali ba'da salawatil maktuba bayan dukkan sallah wadda mutun yayi ta farilla ana so mutun ya tsaya ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin cikin Qur'ani yake cewa fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab ashe in ka gama sallah ya kai annabi fansab ka tsaya ka roke shi ka tsaya kai ambaton Allah ta'ala wa ila rabbika ga ubangijinka kuma farghab ka maida dukkanin kwadayinka can wajen kai kwadayi ga ubangijinka in ka gama sallah kai zikirin Allah kuma in ka gama zikiri to ka maida kwadayinka ga Allah ma'ana ka roke shi kenan shine abin da yake faruwa dan shine muka samu mi waɗannan tasbihi wanda muke yi bayan an gama sallah a kullum da kuma sauran zikiri wanda suka zo mana ta hanyar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muke yi bayan sallah ashe bayan kowace sallah ana buƙata haka mutun ya tsaya ya zikirin Allah tabaraka wa ta'ala lokaci na biyu wanda ake so ƙwarai da gaske bawa ya kasance yana zikirin Allah tabaraka wa ta'ala harkon sahiya da kuma harkon marece ma'ana azkarus sabahi wal masa zikirin sahe da kuma zikirin rana wannan su kuma akwai su a yau ana karantar da su hatta da gidajen rediyika hatta da gidajen tele cewa duk garin Allah in ya waye to ga irin addu'o'i wanda zan karanta domin neman kariyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma domin neman falalar Allah tabaraka wa ta'ala hatta da gidan tele duka hatta da gidan radio duka ana yi ana koyar da mutane hatta da kuma kananan littattafai kala-kala da sai hisnul muslim to yanzu akwai su da dama littattafan iri-iri yake rakwai masu karantar da zikiri na sahe da na marece in kana so da Hausa in kana so da sauran harsuna ma duka akwai su a ciki akwai su duka balantana in muka dawo bangaren yanar gizo wannan shi ko duk lokacin da kake so idan kai tambaya a saman internet to zaka samu koda baka iya ba da Hausa ko da Larabci to inda Faransa ka hi iyawa to za su kawo maka shi sai ka karanta addu'a ce dai duka Allah yana yi ko da wani harshe kai ya sani ashe babu wata matsala dangance da haka zikiri na lokaci na gaba wanda ake so bawa ya kasance yana gabatar da zikirin Allah ta'ala shine mallaye ce inda naumi wal istiqazi bayan farkawa lokacin bacci afwan lokacin da zaka kwanta bacci to akwai zikiri da addu'o'i wanda ya kamata a ce musulmi bawa ya gabatar da su ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya yi barci haka kuma lokacin da Allah ya tashe ka ka bude ido ka farka daga barci to sai kai kuma akwai suma wanda aka kebe na musamman zikiri da kuma ambaton Allah wanda suke ana yin su ne bayan farkawa daga barci kamar yadda nace inda Hausa kake so akwai inda Fulanci kake so akwai inda Zabarmanci ko da Faransa wanda dai tahiyya baka sauki musamman zamanin ga da muke na yana gizo to in ka tambaya da harshen da kake so zai zo maka wannan zikirin ko da na lokacin kwana ko ko bayan farka daga kwana koko zikirin sahiya da na maraice duka wanda ka tambaya akwai su a harcen da kake so zaka same su domin a yau a dangance da waɗannan addu'o'i alhamdulillah wallahi duniyar musulunci ta hidima kwarai da gaske an yi kokari an yi musu tarjuma an daidaita al'amura akwai su suna nan insha Allah Allah ya ba mu iko amfana da su lokaci na gaba da ake bukata ga musulmi ya kasance yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana zikirin Allah shine inda dukhulul manzili wal khuruj minhu lokacin da mutum ya tinkari gidan shi zai shiga akwai addu'o'i da zikiri na musamman da aka ce mutum yayi da kuma lokacin da mutum yake fama yake kokarin huta daga gidan shi to nan ma akwai zikiri na musamman da kuma addu'o'i wanda aka ce mutum yayi a lokacin lokaci na gaba shine indal akli wa shurbi wal intihai minhuma wurin cin abinci kahin ka ci din wurin shan ruwa kahin ka sha to akwai zikiri na Allah wanda aka ce mutum yayi da kuma bayan cin abincin bayan an gama da kuma bayan shan ruwan shi ma an gama to akwai zikiri na musamman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora shi a saman kanmu kuma insha Allah ta'ala in mun samu lokaci zamu yi wata muhadara ta musamman dangance da su lafuzzan waɗannan zikirin da sahen mu ya kamata a ce da maraicen mu ya kamata a ce haka lokacin kwana mi zaka ce bayan tashi da kwana mi zaka ce cin tuwo shan ruwa duka zamu zo da su insha Allah ta'ala kuma ga mai so ana iya a dora su saman takardu ta yadda za a ba da dama kenan mai so sai amsa shi ma yayi photocopy sai karanta insha Allah muna iya ayi wannan duka insha Allah to a takaice anan muna iya mu ce shi dai zikiri bayan sauraron mu ga waɗannan gabobi da muka saurara kafin mu ci gaba muna iya mu ce zikiri ba wani abu bane ga musulmi sai dai mu ce abincin ruhin shi ne ruhin musulmi yana bukata ka kasance kana yin zikiri a rayuwarka kuma zuciyarka ita ma haka abincin ta ne saboda mun gani ko ba komi hutu ne ga zuciya ko ta yana kore duk wani bakin ciki da duk wasu cututtuka da suke da alaka da zuciya sai mutun ya ji bai damu da komi ba kuma yana ta rayuwar shi ashe kuma mabudi ne mabudi na mi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala zikiri ke matsayin mabudi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kuma da samun kwanciyar hankali a rayuwarka ka samu nutsuwa kuma ka samu kwanciyar hankali domin mun ga cewa aya Qur'ani ta gabata wadda take gwada mana da zikirin Allah ta'ala ne ake samun nutsuwa da kuma kwanciyar hankali alhamdulillah kenan abu na gaba gaba ta gaba ita ce za mu koma gadangadan ga alqur'ani mai girma mu tabo wasu ayoyi domin jin menene Allah yake faɗa dangance da zikiri wanda ya kamata musulmi ya kasance yana yi aya ta farko mun ga yata suratul ahzab wurin da Allah ya ce ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku wanda kuka imani da Allah ko ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila kuma ya kasance kuna zikirin nashi kuna ambatan shi da tasbihin shi ya kasance da rana ko kuma da dare duka ku kasance kuna yi haka nan wannan kenan yana gwada akwai falala cikin yawaita zikirin Allah kai tayi akwai falala babba a cikin shi abu na biyu menene wanne ne zikiri wanda yake sawa nutsuwa a cikin zuciya shine na dazu wanda muka fadi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi wanda suka yi imani da Allah sune mutanen da in suna ambaton Allah sai zuciyarsu ke samun nutsuwa shin wai ma ba da nutsuwa ba da zikiri bane zuciya take nutsuwa da Allah ma'ana nan Allah yana tabbatar mana mu'mine da cewa babu wani abu a duniya wanda ya kai jayo nutsuwa ga dan adam kamar ambaton Allah jarraba ka gani waɗannan abubuwan da muka zana samu koda gobe ka fare karka je nesa doki ma astaghfari astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim kai tai ka saba da shi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ita yi shi ma allahu akbar allahu akbar allahu akbar kasana sai kai tai subhanallahi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga suna kalmomi biyu ne amma masu riba kwarai da gaske to jaraba ka gani dan su karatun qur'ani da mun ba a magana can wurin ke da nutsuwa kwarai musamman in kana karatun kuma kana kokarin gano menene ayoyin suke fada menene message a cikin wannan ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana jawo nutsuwa a cikin zuciya kuma yana jawo kwanciyar hankali a rayuwarka ashe anan ya kamata lokaci ya wuce afwan nami na zama cikin bakin ciki na zama da harba tsaliyar duniya kawai kai duniya kadai kasa gaba babu ambatan Allah kuma babu tunani saman Allah tabaraka wa ta'ala in kai haka kai asara a dawo ayi riko da wannan ambato na Allah tabaraka wa ta'ala anan ne zamu samu rayuwa ta nutsuwa ba kudi bane domin mun ga cewa mutane da dama ne Allah kadai ya san adadin su suna neman kudi yadda kowa yake san kudi a duniya babu wanda baya san shi sun samu kuma sun tara dukiyoyi masu yawa amma sun wasa neman kudin ko ku hankalin su ya kwanta wallahi bai kwanta ba bal wani da ya samu kudin ma masifa ya zama mai tunda bacci ma bai iya yi suna da yawa wannan ba shine nutsuwa ba jama'a nutsuwa wallahi ba anan ba take shedan ne ke raya mana cewa ai in kudi suka zo kawai shikenan bacci zan yi tai na huta wallahi ƙarya ne lokacin ma take amma in muna so mutun kare masu kudi mu tambaye su mishi shin wai in mutun ya samu makudan kudi dumu-dumu wai huta yake yi wallahi ba hutu bane anan ma ba hutu a ciki to ina hutu jama'a mu nemo abinda Allah ya ce kawai shine mahuta tunda shi ya halice mu mu tunanin mu ne karami shi ko ya san me ke gyara mu me zai zama madadin tunanin mu shine ambatan Allah idan kana yin shi ko wallahi ko ba dala ko baka da komi sai ka samu nutsuwa a rayuwarka ashe nan ita ce mahuta kawai amma magana neman duniya magana wane ne an yi kaza an yi kaya an yi ice wannan duka ba mahuta bane mahuta shine mu rungumi zikirin Allah ta'ala mu yi ta ambatan Allah shi zai sa nutsuwa a rayuwarmu wannan ina ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo aya wadda take gwada cewa duk wanda ya ambace shi to Allah ma yana tare da shi azumin ji hadisi ga aya kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin suratul baqara aya ta 152 fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru ku ambace ni Allah ya ce ku yi ambato na kaga nan ho umarni ne Allah yake kenan wannan magana a matsayin umarni ibada ce in kana yin talada zaka samu sosai in kuma ka ki kana iya lahi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ku ambace ni nima kuma zan ambace ku ashe kamar yadda hadisin na dazi ya fadi ne cewa duk mai ambatan Allah Allah ma yana ambata shi to ku ambace ni nima zan ambace ku washkuruli haka kuma ku yi godiya a gare ni na daga cikin abin da muka zana dazu alhamdulillahi rabbil alamin muka ce godiya ce ga Allah yana cikin zikirorin da Allah yake so ashe ku tunda haka ne to Allah ya ce hallau ku ambace ni kuma ku gode mini wala takfurun kadda ku kahurce kadda ku kahurce mini kenan anan a hili take Allah tabaraka wa ta'ala yana gwada mi cewa wanda yake so ya zamanto dan bangaren Allah wanda Allah ke tare da shi to shine mutumin da yake ambatan Allah yake zikirin Allah ta'ala wadanne ne hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama ƙari akan wadancan wadansu hadisai ne muke iya mu samu a cikin bangaren hadisi wurin hadisi na farko shine na dazu da muka ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda hadisin yake na riwaya ta Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada yace masalil ladhi yadhkur rabbahu wal ladhi la yadhkur rabbahu masalil hayy wal mayyit misalin mai ambaton ubangiji yana zikirin shi kullun da misalin mutumin wanda baya ambaton Allah kawai he shirme tare da shi to kaman macecce ne da rayaye a wajen Allah kai kana raye amma kuma a wajen Allah kamar ka mutu ne shi kamar ka mutu ne saboda baka ambaton shi amma kuma wani kuna rayuwa tare da shi shi ma a raye kamar kai mai a wajen Allah kullun Allah ya san da shi to ka gani anan wurin akwai hadari babba gawa ga wanda bai ambaton Allah anan wurin akwai riba babba gawa ga wanda yake ambaton Allah shi kullun Allah ya san da zaman shi kullun yana nan zikiri yana matsayi na wani abu wanda yake mafi soyuwa ga Allah ta'ala wai ba wadancan kalmomi biyu dazu da muka fada ba a'a akwai wani hadisi da ya sake tabbatar da haka cewa mafi abinda Allah ya fi so wani hadisi ne hadisi wanda Abu Darda ya rawaito yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada annabi yace ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum shin kuna so in ba ku labari waɗanne ne mafi kyawun ayyuka a cikin ayyukanku wa azkaha da kuma ayyukan da suka hi tsarki a cikin su inda malikikum a wajen Allahnku wa arfa'uha ayyuka ne wanda suka hi daukaka a wajen daraja a wajen Allah ta'ala wa khairul lakum wannan ayyukan kuma sun hi alheri a gare ku min infaqi zahab sun hi alheri a gare ku na ku ba da kyautar zinariya ma ladan da za a ba ku yahi wanda ya ba da kyautar zinariya sun hi alkhairi akan haka wal waraqi da kuma azurfa wa khairun lakum min an talqu aduwakum wannan ayyukan da zan ba ku labari annabi yace sun hi daukaka a wajen Allah da wanda ma yake ya tunkari makiyin Allah kahuri domin ya ki shiga addinin Allah ya yake shi ya yake shi fatadribu a anaqahum ku yaqi yahi alkhairi da ku yaqi kafirai kuma ku cire ku bugi kawunan su ku bugi wuyayi kansu wayadribu a anaqakum alhali kuma su ma sai sun kashe ku kenan wannan babban aiki a wajen Allah to ya mahi wanga yaqin da muke magana yaqi na fi sabilillahi wanne ne wannan qalu sai sahabbai suka ce mu annabi bala muna so ka ba mu labari ya ma'aikin Allah ai tambayar sai yayi sai suka ce muna so a ba mu labari kala sai manzon Allah ya ce zikirullahi ta'ala wannan ho aikin ba wani abu bane kawai zikirin Allah ta'ala ne in mutun ya kasance yana yin shi yana yawan yin shi to shine kawai amsar da ya ba su kenan ashe anan sai mu ƙara gane a hili ƙarara cewa wallahi wannan zikirin na Allah tabaraka wa ta'ala yana da matsayi kwarai a matsayin ibada a wajen Allah kuma yakan jayo mana riba babba ta hanyar lada da kuma neman da kuma samun yarda Allah tabaraka wa ta'ala abu na uku menene alƙawalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi dangance da musulmin da suke taruwa a wuri domin su yi ambaton Allah tabaraka wa ta'ala shine Abu Huraira ya rawaito hadisi akan haka yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana ya fada yace inna lillahi mala'ikatun yatufuna fi turqi yaltamisuna ahla zikri fa iza wajadu qauman yadhkuruna allaha tanadaw halummu ila hajatikum ila akhir alhadis Manzo Allah ya ce Allah yana da wasu mala'ikai wanda suke yawo a doran ƙasa suna yawo saman doran ƙasa kullun sama hanyoyi suke tahiya suna diddibawa su ga ina ne wai aka taru ake ambaton Allah takanas suke dibawa su gani in suka ga wurin da ake karatu ana ambaton Allah to sai su yi mi sai su ce ku ci gaba kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai biya bukatunku kuma a haka suke kai labari ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa mun samu a wuri kaza da suwane suna nan suna ambatanka. Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye su, ba dan bai sani ba, dan saboda aikin su ne haka, sai ya tambaye su, shin sun taba ganina? Su ce ina, ai ba su taba ganinka ba. A haka haka ƙarshen hadisi har Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to ku sheda na musu alƙawalin aljanna. Gaba ɗaya sun shiga aljanna. A nan wurin riba biyu yake da kwai da ya kamata mu gano cikin wanga hadisi. Riba ta farko ita ce kai tsaye ambatan Allah. Mai ambatan Allah yana haɗuwa da irin wannan garabasa. Riba ta biyu mutumin da yake ƙoƙarin lazimta wurin karance-karance. Kenan yana da kyau a cikin rayuwarka ya zamanto a cikin lokutanka dai ka ware wani ɗan lokaci wanda za ka je ka saurari karatu kuma ka zamana ka yi shi. Wallahi akwai garabasa babba, domin in kai sa'a akan haka wallahi ko baka da wani wata ibada mai nauyi, wani abu da kake yi wanda Allah tabaraka, ko kana da wasu kurakurai nake san cewa wanda Allah baya so, to in aka yi katari mala'ikan suka zo wurin kuma aka ɗauki sunayen mutanen kuma aka kai sunanka, mala'ikan ma hodi suke, amma cikin su hadda wani wane watakila shi ko baya yana da laifi da yawa a wajenka, Allah ta musu yake hashi ku sheda shi ma na mai gafara kuma na mai alƙawalin aljanna. Jama'a wata gara ba sa ta kai wannan, ashe ba wayo bane ba dabara bane mu kasance rayuwar mu kawai duniya muka ba gaba kawai, ba za mu tsaya mu saurara saƙon Allah kuma mu je mu saurari zikirin Allah. Wallahi baya daga cikin koyarwa ta musulunci, kuma baya daga cikin ladubban da aka sani musulmi ya kasance yana yinsu. Tilas a rayuwarka ka ba ma Allah lokaci, kai ma ka dinga zauwa kana sauraron saƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Amma ba duniya kaɗai ba za ka sa gaba, kawai ita ce kake nema, wannan kuskure ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya ja kunnenmu a cikin ayoyin Qur'ani da dama cewa kan mu yi haka, kan mu bari ruɗun duniya da kuma shaidani da kyale-kyale na abun duniya ya rinjaye mu kawai. In aka yi haka to fa an yi ɓanna, domin ita wa rayuwa da muke wallahi ba duniya kaɗai ba ce, akwai lahira. Ita ko lahira sai an yi mata tanadi ita ma, kamar salula ne. In kana so ka yi kira a cikinta, ai kira ba zai tafi ba sai an sami, sai ka sa mata kredi, sai ka sa inite a ciki, to lahiran ma haka ce. Ba addu'a ba ne kawai in ka ji an ce Allah ba mu aljanna, Allah ka sa mu dace amin ya rabbi, to mi kai ba kahin bayan addu'a mi kai, wannan baya samu sai mun raka shi da zikirin Allah da kuma bautar Allah. Abu na gaba kodake akwai kiran sallah ko ra'ayi kiran sallah. Kiran sallah za mu ci gaba duk da cewa mun zo ƙarshe insha Allah ta'ala. Malai ce abu na hudu, mu san da cewa akwai hadisi da yake tabbatar mana hallau da cewa shi dai zikiri da ka gani ambatan Allah, to yana daga cikin abubba da suke sanyawa ya zamanto sanadi ne na tsira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga azaba. Mutum yana samun tsira daga azaba. Wannan ko hadisin shi ne an Mu'az bin Jabal, an karbo daga Mu'az dan Jabal Allah ya rada shi, annahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, qala yace manzon Allah yace ma amila adamiyun amalan qattun anja lahu min azabillahi min zikrillahi ta'ala, babu wani aiki a doran kasa wanda dan adam zai yi shi alhali kuma wannan aiki ya hi sanyawa gaugawa tsira daga azaba Allah, ya hi gaugawa sanya mutum ya tsira daga azaba Allah kama ambatan Allah da kuma zikirin shi. Wannan hadisi ya zo cikin sahihu Tirmizi da kuma ya samu ingantacce ne insha Allah. To nan muka zo ƙarshe dangance da waga guntuwar muharrara da take da alaka da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi da muka ji tabbas suna tabbatar mumu da cewa zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ashe ibada ce babba wadda take da girma ƙwarai da gaske. Kuma zikirin Allah ta'ala ambaton Allah babu ibada wadda take mafi sauki kamar shi, ibada ce mai sauki ƙwarai da gaske wajen yinta in ka mai da hankali tana da sauki. Amman kuma sauki gare ta a wajen yi, amman sai dai ladanta ko yana da girma ƙwarai da gaske. Kuma duk da cewa abincin ruhi ne na ɗan adam, ran ɗan adam yana son haka, da kuma nutsuwa ce ga zuciyar ɗan adam, ashe waɗannan abubuwa kaɗai sun ishe mu na cewa mu mai da hankali saman zikirin Allah tabaraka wa ta'ala, mu kuma yawaita yin shi insha Allah. To, nan muka zo ƙarshe, kamar yadda na faɗa, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya ba mu ikon aikata waɗannan zikirori, kuma Allah ya ba mu ikon sabawa da yin su a kowane lokaci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Allah ya sa mu zamanto cikin bayi waɗanda ya musu alƙawali na aljanna. Muna roƙon Allah duk wanda ya samu halarta wanga wuri da ma wanda ba su zo ba, to Allah ya biya buƙatunmu na alkhairi. Allah ka san su ba sai mun zana ba, Allah ka biya mana su ya Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanga rayuwa da muke mai wahala, Allah ka kawo mana sauƙi a cikinta. Allah ka kawo mana sabon arziki a garinmu da kuma ƙasarmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin wani sharri da dukkanin wani abin ƙi a cikin rayuwa, Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu cikin tsarewarka ya Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ubangiji ka ba mu ɗaukaka da kuma sa'a a cikin rayuwarmu. Allah ka ba mu ɗaukaka a rayuwarmu ya Allah. Allah ka sa mu dace da abin da kake yarda da shi, da abin da yake wanda yake na ƙwarai ne. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ubangiji ka albarkace mu, ka albarkaci 'ya'yanmu da dukkanin 'yan uwanmu. Allah muna roƙon ka ga ƙasa tamu ta Nijar, Allah ka zamana da ita lahiya. Allah ya sanya dukkan gariruwan ƙasarmu su zamana lahiya da ma sauran ƙasashen musulmi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke cikin halin kakanikayi, Allah ka agaza musu, Allah ka taimake su ya Allah. Wanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Allah, waɗanda suke neman jari, Allah ka ba su. Waɗanda suke neman aure, Allah ka ba su. Waɗanda suke neman ɗaukaka a wajen aiki ko kuma ƙarin girma da matsayi, Allah ka tabbatar da haka. Waɗanda suke da wasu buƙatu wanda mu ma ba sai mun faɗe su ba, Allah ka biya mana gaba ɗaya. Allah ka biya buƙatunmu ya Allah. Wanda suke halin balaguro, Allah ya kai su lafiya, ya dawo da su lafiya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun. اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.